Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Dalibai a Jamhuriyar Nijar dake karatu a Jami'ar Jofo ta Yaman sun gudanar da zanga-zanga akan rashin biyan su allowance da dai sauran wasu matsaloli, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Munbarma ke cewa a cikin wannan rahoton.
Daliban na masu nuna damuwa akan wasu matsaloli da dama, cikin su har da batun rashin biyan kudaden allowance NG Ibrahim Bubakar, mataimakin sakataren kungiyar dalibai ta Yenun.
Gazantan da nake muku busa yau ranar ga da muke ciki, har yanzu wannan allowance gwamnati tana mushe rukun sakai na kashi cewa wannan allowance din har yanzu ba a samu ba aka biya shi. Kuma menene ake kwatanta mu cewa kasa batta da kudi, kudin da ake bada daga Treasury akai mu a nan hukuma wannan mai bada allowance din an ce kudi ba sai za. Shine mu ko muka ci ana mu gahara
Director General a ma'aikatar ANAB mai kula da biyan kudaden allowance din dalibai Malam Alhassan Abubakar Gawo da na tuntuba akan waɗannan korafe-korafe ya bayyana cewa
jiya da marece ne ce muka karhe shi da na marece muka rabu bisa gaggawa da za a yi, amma yau da sai na tashi ne ji an ce ga wasu suna zanga-zanga saboda rashin biya. Yanzu haka da kakun ku ita kuna aiku biya wajen constable, shigo da muku calendar wanda yayi na waɗanda za a biya yau. To a ce ba mu biya kenan, ni dai wani abin gane gare ni, abin mamaki ne. Ya kamata a samu wata hanya wadda za a bi, wadda za ta sauƙaƙa, saboda mu da kanmu abin ga ya yi muna yawa. Yau in kalli sawa duk cikin ƙasashen ga na kusa-kusa, Niger ɗaya ne ake biya bietage. HDN duka yanzu banki ne ake biyan su, wanda ka gana biyan salar. HDN shi da kartikin shi ko shi na da kwantikin shi. In lokaci ya yi MAV rama shi ta ci a biya shi.
Ba idan rashin samun kudaden allowance akan lokaci, mataimakin sakataren kungiyar dalibai ta Yenun ya ce akwai wasu matsalolin na daban.
Mu shina ba sa zamana su ba dalibai karatu, kullun suna cikin institution ko kuma wuraren aiki inda magabata suke tare su an yi noman su. Maimakon ka kara karatunka cikin shekara guda cikin wata tara, sai karatu ya zamanto sai cikin wata 18 za a kare shi. Wannan dakuna na karatu tunda aka gina jami'a abubuwa ne wanda ya kamata a kara su duk shekara, kuma magabata har yanzu ba su kawo bani idan rahama suka kalli wannan bangare.
A kokarin jin ta bakin hukumomin ilimi mai zurfi dangane da matsalolin da dalibai ke kokawa a kansu, an sanar da ni cewa ministan ya yi bulaguro zuwa Maradi inda yake gudanar da wasu ayyuka.
Lahoton Sulaiman Munbarma kenan daga Jamhuriyar Nijar. Masu aikin ninkaya domin gano jirgin nan na kasar Masar da ya fada tekun Bahar Rum sun gano garwakin wasu mutane da ke cikin jirgin har ma da kayayyakinsu, sai dai har yanzu suna ci gaba da aiki domin gano sauran kuraguzan jirgin. Domin gano musababin da ya haifar da aukon hadarin har yanzu tawagar da ke aikin suna ci gaba da aikin neman sauran bangaren jirgin, musamman ma domin ganin sun iya samun na'uran nan mai nadar bayanai. Hukumar kula da sararin samaniya na kasashen Turai ya ce ya hango mai a tekun da ke da tazarar kilomita 40 daga kudu maso yammacin inda aka ji duriyar ƙarshe na jirgin. Kuma yanzu haka an aike da wannan bayani ga jami'an da ke gudanar da wannan aikin bincike a wannan tekun. Hukumar dai ta fidda hoton wannan wuri da ta dauko wanda ke nuna na son mai, sai dai kuma ba ta da hakikanin cewa ko wannan jirgi ne ko kuma a'a. Kuma hukumar kasar Masar din sun ce suna gudanar da bincike akan rahotannin da ke cewa jirgin ya fara fitar da hayaki kafin ya fadi. A cikin wata mujallar da ake wallafa labaran da ke nasaba da harkokin jiragen sama na kasar, ta ce jirgin ya fara fitar da hayaki, wanda ya nuna cewa jirgin ya fara kamawa da wuta tun ma kafin ya fadi kasa. Ministan zirga-zirgar jiragen sama na kasar Sharif Fati ya ce an fi danganta hadarin jirgin da aikin 'yan ta'adda da cewa jirgin ya samu matsalar injini ko kuma na'ura. Sai dai kawo yanzu ba wani ko wata kwakwaran hujja da aka fita sarri cewa shi ne dalilin faduwar wannan jirgin, kuma kawo yanzu ba wani ko wata ƙungiya da ta yi ikirarin aikata wannan aika-aikan. Jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar White House dake nan Amurka sun harbi wani dan taliki jiya Juma'a bayan sun ganshi da makami kuma suka umurce shi da ya ajiye shi. Suka fada suka nanata amma yayin Bliss suka bude masa wuta. Daya daga cikin jami'an tsaron masu saye da farin kaya ne ya harbe shi bayan daya daga cikin kofofin White House din inda ake barin mutane suna shawagi har suka rika daukan hoto. Jin kadan da aukon wannan lamarin fadar ta White House ta fitar da sanarwar hana zirga-zirga a wannan wuri kuma ta kulla wurin nan take sai dai kuma bayan sa'a guda sai gashi ta bude an ci gaba da kai da komo a wannan wurin. Mutumin da aka albadin dai an ce wani dan Pennsylvania ne mai kimanin shekaru 30 da haihuwa kuma yanzu haka yana wani asibiti na kudi cikin mawuyacin hali ana masa jinya. Jami'an suka ce mutumin bai samu damar gitta inda suke balle ma har ya kai ga shiga gidan balle yayi ba wani illa. Suka ce ko lokacin da abin ya faru shugaba Barack Obama baya cikin gida ya tafi wajen wasan golf a barikin sojan sama kuma mataimakin shugaban kasa kawai ke ciki kuma yana nan lafiyar sa kalau. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Zanga-zangar lumana da masu nuna kin jinin gwamnati a kasar Iraki suke yi ya rikide ya koma rikici a babban birnin kasar wato Bagadaza. Domin ko da ranar jiya Juma'a ne dubban masu zanga-zangan suka kutsa kansu shiga yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofisoshin jakadancin wasu kasashe duk ko da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta ma kama ka a wannan wurin. Wannan ne yasa jami'an tsaron amfani da watsa tafasasshen ruwa ga masu zanga-zanga har ma da watsa barkonan tsohuwa amma sai da suka kutsa kai har cikin haraban. Ko da yake jami'an tsaron sun yi nasara hana wasu shiga amma kan wasu sai da suka kutsa kai abinda yasa lamarin rincabewa. Har ma an ji wasu daga cikin suna cewa sai mun kashe abadi kuma an ga wasu daga cikin su sun shiga cikin wannan ginin har sun dumfari kofar ofishin abadi din suna cewa ina yake. Amma dai rahotanni sun tabbatar cewa baya cikin harabar sa'alin da abin ke faruwa. Ministan tsaron kasar Isra'ila Moshe Yalon ya bayyana jiya Juma'a cewa zai yi murabus daga mukaminsa sakamakon rashin yardar da ta shiga tsakaninsa da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yanzu haka dai rahotanni sun ce ana raɗe-raɗen canza ministan. Rahotanni sun bayyana cewa Yalon ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya faɗa wa Prime Minister cewa biyo bayan irin tabiyoyinsa a cikin 'yan kwanakin nan musamman akan rashin yarda da shi ministan da bai yi ba yasa yake son ya ajiye aiki amma ya fita cikin gwamnatin ɗungurungun kana ya yi hutu daga ma harkokin siyasan ƙasar. Prime Minister Netanyahu da ministan tsaro Yalon sun sha samun saɓanin ra'ayi a cikin 'yan kwanakin nan a bainar jama'a musamman akan rawar da jami'an tsaro za su taka kan manufofin gwamnatin ƙasar. Misali Netanyahu bai yarda cewa jami'an tsaro su rika magana akan manufofin gwamnati ba a bainar jama'a yayin da shi ko Yalon a koda yaushe yake karawa jami'an kwarin gwiwa na su rika fadin albarkacin bakin su. Bayyana cewa da Yalon yayi zai yi murabus ya zo kwanaki biyu da tsohon ministan harkokin wajen kasar Avigdor Lieberman ya bayyana cewa a shirye yake jami'iyarsa ta kulla kawance da jami'ar Prime Minister amma fa sai idan za a nada shi ministan tsaro. Kasar Mexico ta ce ta amince za ta mika mashahurin dillalin miyagun kwayoyin nan da ya fi kowane mai aikata ayyukan ashe tasiri a duniya wato Joaquin Guzman wanda aka fi sani da El Chapo. A jiya Juma'a ne kasar ta fitar da sanarwar cewa ba shakka za ta mika El Chapo din zuwa nan Amurka domin ya huskanci tuhumar da ake masa a jihohin California da Texas.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
rubutun so na yi rubutun so an kalami kalamin akalabati shafani fami fami na yi karatun so na yi rubutun so an kalami kalami akalabati shafani fami karatun so yau ki na gani
fahimi
babun so ne duba ki na gani
fahimi
ko mai hali na wuya ko sanani
fahimi
Allah sarki na shi zai magani Allah Allah shi ya maka goyi da gani fahimi
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wata sabiyar ta Asabar ga Halima ne yau sai murmushi take yi
a dai na ga mura dai ta kama ka shine nake ta kai ma ka taba ka ji
ai na ga alama ce ma ke ma har yanzu dai murar nan tana damun ki Halima da alama
ai wallahi murar ga ta nan ga kowa na office kana ga sai dan tare atishawa atishawa
na saboda changing yanayi
wallahi kuma yanayin kaga ai zahi ai sai yau wannan yanayin da kowa kasa gane kanshi
kwarai da gaske lokacin da na baro Najeriya makon da ya shige Halima wato zafi ake irin zafin da ake zubawa a irin awun lissafi da ake nan America wato na Fahrenheit wato kullun awu 100 da wani abu ne
wai
bai jiwa kasara ko irin tsakar dare din nan kin ta zaki ga ko 80 da wani abu ko 90 da wani abu
ashe amma duka da yanki ɗaya ne naso in ce kuma zahi ashe kamar Niger ashe dai yanki ɗaya ne
zafi sosai sosai ko amma dai da muna dai ta shigo insha Allah dai jama'a za su samu sa'ida kuma da yake yanzu ma an fara samun man fetur
to tunda dai kai magana Nigeria to ka zo da kilishi
kilishi na dan samu kilishi na Halima ai kin san yan me ake fadan su ne irin bani na iya din nan masu kwacewa su zubar wa mutum
naji ina zaka samu kilishi yanzu baka dan kunso na babaldu ba
na babaldu ma ban kunso ba amma dai kan na dai taba kan kisan dai ba a cewa ba a taba ba
eh gaskiya gaskiya masha Allah tabarakallah shiga ka kai bulbul ka dawo
naje no babal da haso biyu Halima
da kyau ni ma zani
Alhaji Musa ya gani haso biyu ni dai na faɗa miki
kuma yanzu kowa kaga habbakin da muka yi jiya suka ce wannan ne na babal
da suka gani suka ce ni ne na babal Haka yake zuwa Liba a mun gaggada kunnuwa.
To Mallam Ire, kamar da muka saba dai, za mu mika gaishe-gaishen watan alheri da sada zumunta a wannan hili na Abari ya huce. Da farko ga gaisuwa zuwa ga Ojo na titin Bugaje a Damagaram, haka kuma muna mika mishi ta'aziyar rasuwar abokin su Rafael Lujeni, wanda Allah ya marasu a makon da ya gabata. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi, ya gafarta mishi, ya sa ya huta. Amin.
Amin sama amin.
Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Usman Baka San Matsorati ko Rago a Libreville kasar Gabon, da fatan yana nan lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Zabairu Mai Matala na Hadiza a Damagaram, da Malam Zainaidu Ali Petipuwa, da Liman Haru babban gardi gajere ciki da karatu, da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Abdulrahman Gaskiya Gayawa Inaka a garin Gomba, da Abdubura a Dingas, da Hajja Saratu Haru, da Alhaji Lawan Idi, da Alhaji Ismaila Mai Kanti a Magarya, da Habu Mulus a Gaya, da Mai Gari Situ a Dogon Gawo, da kuma Mustafa Ranki a Garkin Daura, da fatan duk suna nan lahiya. A gaba ga wata gaisuwa zuwa ga Badamasi Malam Haruna dan kasuwa da ke babbar kasuwar Nyamai, da matashi Madam Hannatu, wadanda suka samu karuwar aihuwar ya mace, kuma za a yi bikin rada mata suna da sahenna a gidansu da ke unguwar Aeroport Route Changa. Allah ya raya ya ɗayyaba ta. Allah ya sa a yi taron suna lahiya a gama lahiya. A gaba ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Marafan Wasai, da Amaryashi Oziya Ibrahim Dallami Shandam, waɗanda za a ɗar ma'armansu ranar Juma'a mai zuwa bayan sallar Juma'a a Lord Kerem Street, unguwar Kabari a Shandam. Allah ya bada ikon halartar wannan aure, kuma Allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya. Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba, kuma mutuka raba.
Mutuka raba. Amma dai sunan unguwar ce Halima.
Wallahi ni ma da ya ga min unguwar Kabari na ce, to wannan bikin ko kaga ya ce ni ba zan zo ba.
Saboda
Allah ya ja kwana.
Eh, amin.
Yawwa, to kamar yadda kuka ji na ce wasu mun yi baƙo wata tawaga
baki
da suka
zo mana nan sai shawasa
da
jiya Juma'a.
Yawwa, to bari mu mika musu gaisuwar godiya da ka mana ziyara. Gaisuwa ga Maimuna Umar Jega, da Hawwa Aliyu Sa'ad, da Binta Muhammad Ma'azu, da Hawwa Bashir Wali, da Hajiya Kulu Jafaru ba da kaya ka zaure. Sai Amina Umar Jega mata Salisu tsohon shugaban zumunta. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdulrahman dan baba da uwar gidansa Aisha, da Amaryashi Fatima a unguwar Juma da ke Zariya, da fatan duk suna nan lahiya.
To Halima, a gaba sai dimbin gaisuwar sashen sanarwar Amurka zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Uba Fanshin Direban Dangote wanda ke garin Magamar Gumau a jihar Bauchi, da Malam Abdullahi Kafa ba takalmi. Sai gaisuwar shi ma da abocin Yakubu. Sai gaisuwar Mustafa Mai Kayan Miya a Gaishuwa. Ga dimbin gaisuwar sashen sanarwar Amurka zuwa ga Samanja, wato Simon Bunu, tare da Aminin Sa Ajiyan Bayara, waɗanda suke aiki a babban asibitin garin Bayara da ke jihar Bauchi, da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar Abare ya huce a Facebook, irin su shugaban majalisa Ismail Bima Mai Gombawa, sai Mai Tala Designer, tare da Anas Jibrin Tubule, sai Alamin Namiji Ahmad, tare da Abdul Hamid Salisu, sai Mamuda Puma Sambo, da Kabir Abdullahi Capson Tiger, sai Lare Idris tare da Lawan Gwana, da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Abdullahi Saleh, tare da Muhammad Amin wato Abdulrahman, sai Hamza Magaji, tare da Amar Usman, sai Nasir Usman, da Murtala Umar Yarima, sai Burga Tela Juji, tare da Magaji Magaba, sai Ma'azu Muhammad Kassai, tare da Usman Muhammad Umar, sai gaisuwar Sani Yahaya Ahmed, tare da Adamu Muhammad Gidado, sai Muhammad Maharax, tare da Tukur Jaji Danja ko Danjani, sai kuma Musa Aimar, tare da Abubakar Haruna Zaro, sai Bello Koguna, da Excellency Marke Ahmed, da fatan kuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Ismaila na Idris Bucha, mai nama a cikin Bauchi Club a jihar Bauchi, da fatan duk kuna nan lafiya.
Su inna yi da ewa su ci
Kaka kabo tsohin waƙoƙi
tsafin waƙoƙin Adam Hassan na gudu da Murja Baba.
To wace tsaraba ka zo mana da ita?
Babu wata tsaraba da na dauko. Ai na gaya miki, wato in zan komo bana dauko wata tsaraba.
Labarai na ce na santi da na labaran bandariya.
Ai duk wani labarin santi, duk wani labarin bandariya in ya shiga cikin sashen Hausa na murya Amurka kuma ai ya tsallake ya taji. Ai ba labari bane. Da gaske
yanzu dai santi nawa kai a gida?
To ban sani ba, watakila za ki iya kirga min da yake kin sani.
To zan kira Hassan ko Sa'adu.
Sai su ce miki ba abinda za su faɗa miki.
In ce ku bani labarin santin Malam Iro.
Ba abinda za su faɗa miki. Ya kamata dai ki ba mu labarin dai abubuwan da dai suka dan wakana nan cikin office. Dan kwana biyu da nayi bana nan din nan sai dan ji labari ne ma san abin da ya wakana.
Ba komi, dama barin maka ta. Ai kai ne fada.
Ai ina can din na ji labarin cewa ai kowane mako akan yi yar liyafa kadan.
Eh, kamar dai da aka saba ba. Sosai sosai, amma santin ne ka san, dama kai ne ke tattara.
Watakila saboda ƴaƴanki ne suke yi, ba kya so ki faɗa kenan. Tunda dai su sarfi da su waye suke rubuta sunayensu ne a jikin kwanonin abincinsu ne.
Allah Ibrahim, wai kace kamar a makarantar almajirai.
Yanzu dai a makaranta ne mutum za ka rubuta sunanka a jikin kwananka don kada ya bata, ko da wani zai zo ya dauka, saboda akwai kamanni da yawa. Wannan ya yi kama da wannan ya yi kama da wannan, tunda ƴan kwanoni ne akasari na roba ake saya a makaranta na cin abinci da makamantansu. Saboda haka in ka zo da naka duk sai ka dauko ƴan robobinka, ƴan kwanoninka, ƴan menene, har ƴan cokala ma sai ka san da za ka rubuta sunanka a jiki,
saboda
kar wani ya taba ma. Na ga mutane biyu a nan sashen Hausa na murya Amurka, ƴan kwanonin cin abincinsu ba ya san rubuta sunayensu.
A Malam Iro, baka nan baka san da aka yi ba, grace ce ta soyo kwanoni da yawa, duk wanda ke nan sai ta ba kowa nashi. ƴan farantai ne haka na faɗuka mutane. To akwai waɗanda kalolinsu iri ɗaya. To shi ne sai wasu sai suka rubuta sunansu don kar.
To amma mutum ya ajiye a cikin teburinsa, in ya ci abinci je wanke zo ya ajiye, ai ya ajiye, amma kuma an rubuta sunaye zai ka ce abu nan, kamar yadda nake faɗa miki, yadda muka saba gani ne a makaranta, haka ake yi.
Yanzu dai da labarin bahilla ce zan baka, amma
da ke faɗa min cewa a wannan mako wani ya yi shigan hula ne daga cikin ofis din nan ba.
Yusuf Harande.
Yusuf Harande.
Hadda sanda shi.
Hadda sanda ya rike da malafa da hula da irin ƴan kayan Fulani din nan, da kuma irin ƴan wanduna waɗanda suke ɗangalallu daga jikin gwiwa.
Hattara dai, hattara kai ma.
Kuma har da.
Da alabai. Da alabai na Hilali.
Na Fulani ƙwarai da gaske. Da safa a kabansa.
Kaga to wan Yusuf Harande Alhaji Hamza shi ya ce gaskiya na matsa Hilali. Saboda haka barin baka labarin wani buzu.
To.
Wani buzu ne da matar shi, ka san gangar ma gangar ma motocin nan na katako da ake.
Haka roka.
Yawwa, to suka shiga suka kai inda za su, sai shi mijin sai ya sako, sai ya bar mata a baya. Matar za ta sako sai ta kasa. Sai wani sai ya hau ya kamo ta.
Domin ta sauka.
Ya taimaka ta sauka. Da ya kai hannun shi sai ya taɓa wani wuri inda bai kamata ya taɓa ba. Sai buzu ya ce, kai, karka taba nan, ko ni da ke mijinta ba ni taba wannan wuri.
To me yasa ki buzu bai hawa ya sauko da matar tasa ba?
Ya ce, kar a taba, a bar ta ta faɗo, da wani ya taba gwamnati. Amma kai na ji kana ba da wani labari karambani su ganda.
Wanne ne?
Kai jiya mun sako daga masallacin Juma'a, na ji kana ba da labarin karambani miji da ya je satar ganda yanke leɓe.
ba mun labari ke kika bada la ke kika bada labari wallahi tallahi ke kika bada wannan labari labari kika ce ba fulatani ne
Alhaji Hamza kaga Ibrahim ne bada labarin hilani ni maimaitawa kawai zan yi
labarin fulani ne kika ce wai ba fulatani aka je aka siyo ganda ko za a dafa a gidansa sai matan ta zo tana dafawa to bai
gama dahuwa ba
bai gama dahuwa ba
inji Ibrahim bai gama dahuwa ba sai ta je rijiya
sai ta je rijiya ɗeba ruwa shi kuma
shi dama mai gida ya matsi ta hita
eh
kawai sai ya bude tukunya dan dauko
eh
ya dan ja da hakuri tauri kawai sai
ya dauko sai ya dauko subhanallahi wannan wauta ne kuma yana rike da shi a bakin sa zai sa wuka ya yanka
sai a da ya ja bai san ya hada da leɓen shi ba da ya dadara kawai sai yanke leɓen kafa kawai sai baki jini ta dawo daga rijiya ta gani ta tambaye shi me haru yace mata karamba ne sai ganda ita ko mai mabanta tausaya tace karan ba ni siganda ko dun halin sa ta beru to kaji karan ba ni a ciganda ko kuma dai halin sa ta ne irin na beraye ko da yake ni wanda ya bada labarin nan ya nuna ba hilani bane suka yi saboda ba hilla ce ba zai ce halin sa ta beru ka san ba haushe ne kirkiro wannan labari
dai ba haka yake ce kira wato da fulatanci ba
to to ka gani saboda haka dai Alhaji Hamza ba ni bace Ibrahim ne
to ban sani ba ai dadi ne ba zan ce bero ba tunda na san bera ba sararu da mu da sai aya saboda lokaci ya kaji ki sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
Halima Jumrau
mai labarin Fulani Ibrahim Alfahari daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya
kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
A takaicen masu aikin ninkaya domin gano jirgin nan na ƙasar Masar da ya fada tekun Baharum sun gano garwakin wasu mutane da ke cikin jirgin har ma da kayayyakinsu sai dai har yanzu suna ci gaba da aiki domin gano sauran kurakuzan jirgin domin gano musababin da ya haifar da aikon hadarin har yanzu tawagar da ke aikin suna ci gaba da aikin neman sauran bangaren jirgin musamman ma domin ganin sun iya samun na'urar nan mai nadar bayanai. Jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar White House da ke nan Amurka sun harbi wani dan taliki jiya Juma'a bayan sun gan shi da makami kuma suka umarce shi da ya aje suka faɗa suka nana ta a Maya Bris su ko suka buɗe masa wuta. Ɗaya daga cikin jami'an tsaron masu sanye da farin kaya ne ya harbe shi bayan da ɗaya daga cikin ofisoshin White House ɗin inda ake barin mutane suna shawagi har suka ɗaukan hoto a wannan wurin. Zanga-zangar lumana da masu nuna ƙin jinin gwamnati suka yi a Iraki ya rikide ya koma rikici a babban birnin ƙasar wato Bagadaza domin da ranar Juma'a ne babban wato dubban masu zanga-zanga suka kutsa kai suka shiga yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofishoshin jakadanci da wasu kasashe duko da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta ma kama ka a wannan wuri. Wannan ne ma ya sa jami'an tsaron amfani da watsa mustafashen ruwa da kuma barkonan tsohuwa amma sai da suka kutsa kai ciki.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.